Jama'a daga birnin Washington DC muke muku sallama daga sashen Hausa na murar Amurka nan inda muke muku magana akan mita 22 da 25.
Masu jin mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa.
Kuma masu computer duk sun da suke so za su samu mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a ta tafi ta kuna nan kallon kuma da muke anan birnin Washington DC kamar da muke a sabar din da ta wuce wa Ali Usman Sakwato ne tare da
Maryam Dauda muke tarba ku da wannan shirin na musamman da zamu kwashi awa daya cip muna kawo muku bayanai daddan zaben Najeriya
sosai kuma domin yanzu haka wakilan mu koyana Najeriya suna can sun bazu suna jira su ga muku yadda aka toye wannan a sassa daban-daban cikin har da jihar Zamfara da kuma jihar Borno inda aka waye gari da bamamai
naje na ga wajen ya goge ya ji abu gigini ya rabu biyu ma'aikata jami'an tsaro kuma sun zo sun dauke fanko
sannan za ku ji irin kalaman da kasashe makwabtan Najeriya suke yi game da wannan zaben na Najeriya
duk lokacin da aka ce ana zabe Najeriya ai ba kasan Najeriya bace kawai ake zabe Afirka ce gaba da yake zabe saboda ita Najeriya ita ce uwa
dangane da haka yana da kyau kasashen Afirka duka baki daya mu tashi da addu'a zuwa ga Najeriya saboda a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali
Shin gaskiya ne kudi sun taka rawa wajen masu kada kuri'a?
Ke me yasa kike zabe mama na? Ko kina
cin kudi ba?
A ba ki samu kudi ba kamar ya. Ana ba kudi ne da baka kudi zabe?
A ana ba da mama. Je da aka kawo wai ba mu samu ba.
Yau da mama na. To sana'an tambaye Buhari da Atiku wa zai lashe zaben nan?
A ba ba wani alal misali ni zan ci zabe kada ka
zabe. Idan ka ci ya za ka ji, ka ci ba ya za ka ji.
To kaza ni dan demokradiya ne ba gaban wasu ba
wannan ya rashi ne bare
to lalle ka to bayan duka waɗannan kuma masu sauraron mu zan bude muku layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abubuwan da suka faru a inda kuke
to ya kamata sai yanzu a samu alƙalami a rubuta lambar da za a kira in mun shirya lambar nan kuma ita ce alamar tarawa 1202205555 bari in saki maimaita muku ita alamar tarawa 1202205555
to amma kafin mu kai ga rahotannin mu da kuma ra'ayoyinku bari mu fara da labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya mai karatu Sarfila Hashim Gumel Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari na daga cikin mutanen farko da suka kada kuri'unsu a garin sa na haihuwa Daura lokacin da aka bude rumfunan zabe a yau Asabar yan sa'o'i kafin a fara kada kuri'un an ji karar fashewar wani abu a garin Maiduguri dake arewa maso gabashin Najeriya sai dai nan take ba a tabbatar da abin da ya haifar da fashewar ba amma mayakan kungiyar Boko Haram sun sha kai har-hari a garin Maiduguri a can wani garin dake arewa maso gabashin Najeriya Gaidam kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayar da rahoton wasu har-hari daga masu tsauraran ra'ayi a yau Asabar lamarin da ya tilastawa iyalai barin gidajensu daya daga cikin yan garin da yake magana ta wayar tarho da Reuters ya ce mun gudu baki dayan mu da matan mu da yaran mu da kuma sauran wato daruruwan mutane ya ci gaba da cewa yanzu haka muna cikin daji muna ta gudu je Juma'a shugaba Buhari ya ce za a samar da tsaro a dukkanin rumfunan zabe a wani jawabi da yayi wanda aka nuna ta talabijin a fadin kasar shugaba Buhari ya ce an dauki matakan tsaro a fadin kasar don zaben ya kuma tabbatar da cewa mutane za su kare kuri'unsu ba tare da wata fargaba ba rikicin siyasa na zafafa a kasar yayin da 'yan Najeriya ke shirin zaben sabon shugaban kasa da 'yan majalisu lokacin yakin neman zaben sa na jam'iyyar APC ta shugaba Muhammadu Buhari da babbar jam'iyyar adawa ta PDP sun zargi juna da yunkurin yin maguɗi don canza sakamakon zaben Shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir ya ayyana dokar ta bata har ta tsawon shekara daya da kuma rushe gwamnatocin kananan hukumomi da na tarayya a daidai lokacin da ake zanga-zanga da tabbazu a duk fadin kasar. A jawabinsa da ya je Juma'a al-Bashir ya ce ina kira ga majalisar dokoki da ta fara jinkirta batun nazarin kundin tsarin mulki don a buɗe kofar amfani da hanyar siyasa wajen tattaunawa mai ma'ana da kuma yin amfani da manufofin kishin kasa na gaske. Matakin shugaban na zuwa ne bayan da aka kwashe watanni biyu ana zanga-zanga da ta wasu wato da wasu a duk fadin kasar wadda ta samu asali bayan kare tattalin arziki da kuma tashin farashin kayayyaki wanda kuma hakan yasa ake ta kirayen shugaban kasar mai shekaru 75 da haihuwa da ya sauka daga karagar mulki To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shawarar da ya yanke na barin wasu ragowar sojojin Amurka a Syria ba yana nufin yayi amarya lashe bane game da shirin sa na janye dukkan sojojin Amurka daga kasar. Da yake magana da manema labarai a fadar White House jiya Juma'a, Trump ya ce ba a canza shirin yake yi ba. Wasu ɗan kaɗan ne kawai cikin adadin mutanen da muke da su a can, Trump ya faɗa wa manema labarai, yana magana akan sojojin Amurka sama da 2000 da ke Syria suna taimakawa mayakan kurdawa a faɗin da suke da ragowar mayakan kungiyar ISIS. Wasu jami'an gwamnati sun ce Amurka za ta bar wasu ɗaruruwan sojojin a Syria yayin da sauran kuma za su koma gida. Shugaban Amurka Donald Trump da mataimakin Premier China Liu He suna kyauta da tan kawo wato ƙarshen kasashen biyu su cimma yarjejeniyar cinikayya da kuma kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakanin kasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya, yayin da kasashen biyu da su amince ci gaba da zaman tattaunawa har kwanaki biyu. Abinda zan ce shine ga dukkan alamu za a cimma yarjejeniyar, Trump ya faɗa manema labarai a fadar White House jiya Juma'a. Da yake magana ana fassara babban wakilin China kan tattauna batun cinikayya, Liu ya ce mun yi imanin cewa za a cimma matsaya kuma muna fatan daga ƙarshe za a samar da yarjejeniyar da kowa zai amince. Shugaban China Xi Jinping ya baiwa Liu ikon tattaunawa kai tsaye da Amurka. Sakataren ma'aikatar kudin Amurka Steven Mnuchin ya tabbatar da cewa za a ci gaba da tattaunawar har zuwa gobe Lahadi. Daga ƙarshe fararen hula biya kalla sun mutu a ƙasar Venezuela, wasu kimanin 12 kuma sun raunata a wata arangama da jami'an tsaro kusa da iyakar ƙasar da Brazil a jiya Juma'a. Rahotannin na nuni da cewa wannan al'amari ya faru ne a yankin Gran Sabana, wurin da Venezuela ta yi iyaka da ƙasar Brazil a ɓangaren kudu, inda can ne 'yan asalin Paimon suke. Shaidun gani da ido sun ce mutanen na zanga-zangar nuna ɓacin ransu ne da yunkurin shugaban Nicolas Maduro na hana shigar da kayan jin kai cikin ƙasar. Wani jami'in gwamnati ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa 'yan ƙabilar Paimon sun fafata da dogarawan tsaron ƙasa da kuma sojoji, yayin da jami'an tsaron ke kai tankokin yaƙi zuwa inda ƙasar ta yi iyaka da Brazil ɗin. Shaidun sun ce jami'an tsaron sun yi amfani da barkonun tsohuwa da alburusai, yayin da masu zanga-zanga ke mayar da martani ta hanyar amfani da kwari da baka da duwatsu. A wata sanarwa da fadar White House ta fitar da yammacin jiya Juma'a na cewa da kakkausar murya, Amurka ta yi Allah wadai da amfani da ƙarfin sojojin da Venezuela take kan fararen hula.
To a gaishe ka, Farfilu Hashim Gumal ne da labaran duniya daga Washington. To bari mu sha da fage da tattaunawa da Grace Alheri da Abdul, ma'aikacin mu da Tintin tana can Abuja tana bin wannan zabe ba tare da bata lokaci ba. Grace ne da aiki, an ce mutane da yawa sun fito zaben nan, ko yaya abin yake ne?
Ai ba abun ma ba a cewa komai, wato mu mun je waɗansu mazaɓu, zan ce wata mazaɓa ba, mun fita nan daga birnin tarayya Abuja, muka je waɗansu mazaɓu da suke kusan kan iyaka a nan jihar Nasarawa a Karu. Na gaya maka yadda dai ka san in ana an cika stadium ana kallon ƙwallo, haka wannan mazaɓa ta cika, wasu suna kan katanga ma ne suke tsayawa su gwamnati, ba matsaka tsinke. Mun yi hirar zaki da waɗansu mata da suka ce suna wannan layi tun ƙarfe 1 na safe, a ƙarfe 11 na safen nan dai da ya kamata an kusan awoyi an fara zaɓe, ya ban hukumar zaɓen ma ba ce ta ba, amma ba gajiyarwa.
Wani irin hali mutane suke ce, suna cikin annashawa ne da nuna alamar ƙagara su yi zaɓen nan ko?
Gaskiya sun nuna, to zan ce sha'awa, ƙagara akan ana so a yi zaɓe, amma dai duk da yake waɗansu mazaɓun an samu makarar kawo kayan aikin zaɓe, ban ga mutane hankalin su ya tashi akan za su sata su tafi ba, kusan duk wanda kai hira da su zai ce ko da za a kwana nan, akwai ma wata da aka ɗauko hoton ta kin fada ta kawo tawar ba da radio din za a kwana ne a kwana da
kike
nan ba ba sai ta ka da kuri'a
to dama abinda muke so mu tambaye ki batun kai kayan zaben nan da sauran shirye-shiryen da hukumar zabe ta INEC ta yi da mun ce ta ga mana tunda ba ya zaben nan ba makon da ya gabata cewa a wannan karo komai zai tafi daidai ya tafi daidai ne
to gaskiya za a ce ya tafi daidai a wadansu mazabu ba za a ce ya tafi daidai a wadansu mazabu ba kamar yadda nake bayyanawa tun farko akwai mazaban da muka je karfe 11 na safe ba jami'in hukumar zabe ba jami'an tsaro ba ma yan sa ido ba kowa daga yan kada kuri'a sai yan kada kuri'a ba kowa a wurin
to ya mutum matakan tsaro ya mutum matakan tsaro fa babu da wani rahoto da ke samu na wani tashin hankali a wani guri a inda kike ko
babu rahoton tashin hankali akwai ma abin da ya burge ni bana na ta zuwa daukar labarin zabuka dai kama haka amma na bana ya burge ni domin zaka ga jami'an tsaro sojoji akwai sojoji akwai yan sanda dai a wajen inda ake kada kuri'a amma maimakon yadda mutane suka ji tsoro ga su da bindiga da su abin da dai suna taimaka maka ne kamar dai da dai ka san yan sandan Amurka
to ma da
cikin wasa da dariya in ka bace su nuna maka abin ya burge ni kwarai da gaskiya
to ma da lagare za mu sake dawa an jima gare ki idan mun samu sarari da yake muna da rahotanni da yawa daga sauran wakilan Najeriya yanzu alimisali bari mu je Maiduguri inda aka ce an waye gari da wasu abubuwa suna tashi kamar harbe-harbe Haruna Dauda me ka gano mana ne a wurin
irin yadda ake gudanar da zabe a ɗaya da cikin sassanonin 'yan gudun hijira daga cikin garin Maiduguri da ake kira Teachers Village da aka ce kuma yana da adadin mutane fiye da 35,000 wannan sassani da ya haɗa ƙananan hukumomi da dama musamman wanda suka fito daga arewacin Borno da kuma suka fuskanci wani barazana daga wajen jami'an soja da aka ce sun jefa makaman nan da ake kira rocket launcher bisa kuskure a cikin sassanonin 'yan gudun hijiran sai dai bai taɓa kowa ba tunda sanyin safiyar nan ne dai aka dinga jin ƙarin ababa masu fashewan gaske wanda har ma aka san cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram ne ke shigowa da bumabu mai sai daga bisani rundunar 'yan sandan jihar Borno ta fidda bayanin ta ake wa manema labarai da kai sa'anin kakakin rundunar 'yan sanda wato DSP Edward Okon wanda ya ce jami'an sojan na gwada makamansu ne na dai shiga cikin wannan sassani ne tun da bisalin karfe 9 na tadda wasu mutane na ta korafi game da rashin gano akwatunan zafin su game abin da wasu suke cewa
Umar Muhammad
ya ka samu kada guriya
eh ban samu kada ba
eh daga ina ka fito kai
ni na tura ga kukawa
to me faru ba ka samu kada ba
nan babu mazaban mu nan
kuka ba an ce akwai su anan cikin
ka to mazaban mu ne akwati ta mu babu
akwati
to na mar usman wallahi
kai ka samu kai guriya
wallahi ban yi guriya ba
me faru
to mun zo goyi na muka zafa ce mana wayo nan ba ruwan akwatin bane mu kuma mun tasa tun daga Hadeja wallahi mun zo
wa kai daga wani gari ta
daga Hadeja nake Jigawa state
eh to ya kuma ka zo Borno zabe
to nan dan Borno ne kuma kuka nake ina baga ina karama hukuma kuka lokacin
ne to kinan ne yasa ka kuma
eh isa mu kuma Hadeja
Mallam Muhammadu
eh ga kaza da ganka da radio saboda jin abin da
yake eh saboda ji abin labaran duniya abin da yake faruwa ba
ka samu kai guriya
wallahi bai ba
me faru
saboda unit din mu ba nan bane sunana Ibrahim Mau
ka samu
daga kukawa
eh ka samu kada guriya
mu samu mu san mun abin ya juya ba kallan yana muka saba gani ba akwatin zabe da babu mu gani nan yanzu haka
amma na kan ka gani ne ko ba gani ba
ban gana ba ban gana unit na ba
a cikin wannan sassani na Teachers Village din ne dai kuma na ga wasu mata da suka ce su ba za su yi zabe ba idan ba an ba su wani abin hasafi ba yayin da wasu daga cikin su a shirye suke skata su kuriyar ko da ba su samu komai ba kamar dai abin da suke cewa
mamaya ba ku je kun yi zabe ba na ga kuna biye ba ku di
ba ma mun je mun
na ba ku di mama
a ba ni
to ana ba da kuni ga ba yi zabe dama
ko muna ni da kuni
kina neman kuni ga ba ki zabe
a da sani ya do
to a wurin karamar hukuma ke yake
baka baka
yo mila
a da ba
ka da gila
ya ku di ba
ku yana ku zabe mata ke me sa ki zabe mama na ko kina ji ne
ku ku di ba
a ba ki samu kuni ba kaman ya ana ba kuni dama ka ku zabe a
ko ne ra biyar ba mu samu ba
dama ana ba ku da ku zabe
a ana ma na ma je na ka kawo wai ba mu samu ba mu
amma kan ba ku za ku zabe
zamu yi ma ko yanzu ma amma mu zamu shiga mu zabe
ke ba
ko da kuɗi ko ba kuɗi ba ma bukatun kuɗi mu gaskiya dokin karbe shi muke
so zaki zabe
zamu yi zabe kwarai da gaskiya ku kawo local government Borno state
da kuma tambayi wasu yan gudu hijiran game da irin juyayin da suke ji na fadawan waɗannan makamai masu karfin gaske a cikin sassanonin nasu ga dai abin da suke cewa
to Alhamdulillah ba wanda aka ji ma amma an jafa ya fada cikin kampu namu a wajen ma mun ji ya jima ya rona wani to abun kuma Allah ya sa ya lafa
ya gwaji da wannan jima mun abin da ya faru na fadawar wannan RPG ya wannan camp naku
guda wallahi da aka fara kamar muna baga ne tunanin a baga ma muke na manta da mun zo Maiduguri ma saboda wannan tunda zo ban ji irin shi ba
amma kuma bai tsara muku hankali haro
naje na ga wajen ya goge ya ji abu gigini ya rabu biyu ma'aikata jami'an tsaro kuma sun dauke banko
Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to madalla a gaida Haruna Dauda yanzu kuma zamu je daura a can jihar Katsina kenan inda shugaba Muhammadu Buhari dan takarar jam'iyyar APC ya kada kura'ar shi muna tare da Umar Faruk Musa Mallam Umar kana lafiya
lafiya kallon barka da wuni
to madalla me ke wakana ne a can daura
to yau da fata dai karfe 8 ne shugaba Buhari ya je kada kura'a lokacin da domin a kawar da cincirin da mutane kai a duk lokacin da ya je kada kura'a kuma a gaskiya mutane sun fito cikin dabuwa kuma har yanzu da nake miki magana mutane na zuwa suna kada kura'a suna wucewa kuma ba mu ji labarin wani tashin hankali ko rigingimu ba a sakamakon haka kamar da yadda yake faruwa a waɗansu yankuna na Najeriya ana ta cewa an samu matsaloli doke-doke harbe-harbe kashe-kashe da sauransu a nan yankin Daura da kewaye na tattauna na zaga na ga irin wato natsuwa da hikimar da mutane suka nuna gurin yin wannan zaɓen a cikin ruwan sanyi ba tare da rigima ba
to Umar shugaba Muhammadu Buhari bayan da ya kada kura'a ko yayi wani bayani ya faɗi wani abu
yayi bayani kuma yana ganin kamar na turo muku da zuwa ta kila lokaci ya kore ba ku same shi ba amma dai mun tambaye shi ko zai goyi bayan abokin hamayyarsa idan aka kada shi yace ai magana ma a kada shi ba sabon shi yana da imanin cewa shi zai tura bi kuma wani abun sha'awa shi ne da yake uwar gidansa Aisha mutuniyar Adamawa ce jihar da Atiku Abubakar yake bayan ta haka da kuri a sai da leka ya gani yace ai kuma Adamawa ce ga zai shiga in tabbatar wa ta zaba wannan ba'ar ya sai da mutane an yaba an kara ganin cewa ya tsuwa da girma babu zafin siyasa a tunaninsa a gaskiya ya nuna da cewa an yi zaɓe kuma ya ji daɗi da aka fito kuma yana kira ga mutane a yi kwance a yi zaɓe kuma cikin kwance hankali kada a yi rigima bayan an fitar da sakamako.
To a gaishe ka Umar ina jin shugaba Buhari yana so ya tabbatar kada zai tsaya tsan
gari lallai kan wanda hake
to yanzu ma da yake shi Umar ya tado da magana yola din nan bari mu je can Maryam domin Ibrahim Abdul Aziz ya ji aka da shi ma a cikin Abubakar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP jifa ya tasa kula Ibrahim mu je
tunda sayin safiya ne ma jama'a suka soma tururuwa zuwa rumfunan zabe da min su kada kuriyansu kuma kai naka duba jami'an tsaro ne musamman ɗan sanda ke shawagi domin tabbatar da doka da oda kamar dai sauran masu kada kuriya shi ma dan takarar babbar jami'ar adawa ta PDP kuma zuwa mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya kada kuriyarsa shi da ɗaya daga cikin matansa Titi Abubakar a rumfar zaben da yake yi na Ajay Unit 0012 da ke cikin Jimeta a nan fadar jihar inda kuwa ya samu rakiyar magoya bayansa kamar haka ko me Atiku zai ci game da wannan zabe ne
abinda kai ya bani ya kayatarwa shine mutane da yawa sun fito wannan zaben kuma na fata za a yi zaben lafiya kuma a gama lafiya
idan kace ya zaka ji
to kaza ni dan demokradiya ne ba kaman wasu ba
shi ko Muhammad Ilyasu Gamawa na ko cikin jami'an sa'ido na wata jam'iyya ya ko bai ne da ma aikin ke tafiya ya zuwa yanzu
ni na riga na yi zabe ina sufa bai zuwa mazabu ne wanda muke da su a nan yolanar guda 167 muna zagawa saboda mu ga yadda ake gudanar da zabe yanzu dai wannan mazaba ta sani mazaba ce ta dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP kuma tsofan mataimakin shugaban kasa wazirin Adamawa
ya zabe yake tafiya a wuraren da ka zaga
zabe yana tafiya daidai yadda ake so daidai yadda ake so ba wani hayaniya ba kume dan mutum in yayi hayaniya ko wani abu ya samu koman sa to dan haka zabe yana tafiya daidai ba wani matsala ba musamman abin da zai faru gaba ba
ga yanzu rahotanni daga wasu sassan jihohin Adamawa da Taraba na Kocan an samu jinkiri a wasu mazabun kamar yadda wannan mazaunin garin Gindin Daurawa da ke jihar Taraba ya tabbatar
ba ta gidan tsara ka rama da kowa da
to kun yi zabe yanzu
a mun yi zabe ba har sai ba ba ma a kwaci ma sai mutane sun yi zabe sun yi zabe haka na fara suna ta hajiya mutum ko an ce za a kawo
Ibrahim Abdullah Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
to a gaishe ka Malam Irun Yola to Malam kin san Zamfara tana daya daga cikin wuraren da ake zaman dangane da zaben nan musamman da yake kwana biyu da suka wuce ne kawai ko tana suka da zaben nan
haka
to Murtala Faruku sai ne ya aika rahoton da cewa an samu wasu matsaloli a jihar
duk da yake tun da yammacin jiya ne kayayyakin zabe suka isa a dukkan kananan hukumomin mulki 14 na jihar ta Zamfara to amma sai da safiyar yau ne aka soma rarraba su zuwa yankuna da rumfunan zabe lamarin da ya haifar da tsaikon gaske wajen soma jefa ƙuri'a a mafi yawan rumfuna
sunana Salisu Musa mazabar garkan Galadima tun karfe 6 da mutane sun taru amma su til har yanzu na ba aka kawo mana kayan zabe ba
yanzu gashi kusan karfe 11 za a ce na rana to ya aka yi wannan lamari ya faru haka
to wallahi ba mu sani ba muna nan dai muna jira yanzu su muke jira in za su kai gobe muna nan muna jira insha Allah sai mun yi zabe
to sunana Nasiru Muhammad to gashi nan dai an rarraba kayayyakin zabe what so yanzu daga ward ne ana jira a raba su zuwa rumfunoni interpolling unit
to amma naga kusan awa 1 da bude rumfunan zabe ba a soma zaben ba me yasa
to yanayin rabon kayan ne
sunana Maimunatu Bello ina cikin abusabus din za su gabatar da aiki wannan ruwa insha Allah gaskiya akwai damuwa sosai saboda abin da muke gudu lokacin tashi yayye zan ba a ko samu harawa ba saboda wasu rarare mun samu labarin wasu har sun jajjewa sun koma gidajen su amma ga su yanzu har goma ta wuce ba amma zo an da kayan maballi a fara tantance mutane
sunana Ummu Salma Abubakar Usman
mutane tun da safe sun zo nan sun tattaru amma ba ku ba labarin ku sai yanzu kuka zo kusan karfe 10 da 'yan mintuna menene ya kawo nan tsaiko
eh to ka san sorting kuma this time around mutane sun karu bisa ga last time da muka yi aikin idan ka diba wangar rumfa 2015 rumfa biyu ne ana amma idan ka diba yanzu zaka ga voting point har guda hudu which means mutane sun karu so we're sorting ballot paper da wasu materials jiya an dan samu matsala so they were not able to su sallami waɗanda suke kauyuka on time so that was what caused the delay amma insha Allah da mun fara aiki wuta sallau
to sai dai daga bisani bayan tsaiko na sa'a 1 zuwa 2 a wasu guraren an soma zaben tare da jama'a da dama da suka yi tururuwa domin jefa ƙuri'a inda kamar kullum mata ne suka fi rinjaye to sai dai da akwai rahotanni biyu na kalubalen tsaro da aka samu a jihar ta Zamfara ko baya ga wayar gari da aka yi da kisan wani shugaban jam'iyyar APC na mazabar Endoto dake karamar hukumar mulki ta tsafe da akwai kuma rahoton kamawa tare da garkuwa da wasu jami'an zabe a karamar hukumar mulki ta birnin Magaji SP Shehu Muhammad shine kakakin rundunar ƴan sandan jihar ta Zamfara
tabbas mun samu wannan rahoto na cewa misalin karfe 1 na dare a wasu da ba sun kusa yi ba sun yi attacking chairman na APC na Endoto dake karamar hukumar mulkin tsafi a inda kuma a dalilin wannan harin ya rasa ran su da shi da INP wanda suke tare a motar
binciken da kuka so mai ko akwai wata alaka na kisan wannan mutumin da siyasa ko kuma zaben da ake gudanarwa a halin yanzu
abin da nake so in fada ma shine an dai fara bincike outcome na binciken shi zai tabbatar da INP causes ko kuma abin da ya jawo wannan kisa din so bana son inda bincike ake bana son na INP yin rigya malam masallaci
ko rahoton da muka samu na cewa an sace wasu jami'an zabe a yankin dan a yankin birnin Magaji
gaskiya wannan ba gaskiya bane muna samu situation report na awa daya ga dukkanin DPOs din da muke da su so ba mu da wannan rahoto
an dauki tsauraran matakan tsaro musamman a biranen jihar ta Zamfara to amma da akwai karancin jami'an a yankunan karkara Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka daga Gusau a Najeriya
a gaida Murtala Faruk Sanyinna to yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari wakilin mu dauke da rahoto akan abin da ke wakana a jihar Kano da kuma Jigawa
an sami isar jami'ai da kayayyakin zabe da wuri a wasu mazabuna yankunan jihar Kano kuma galibin masu kada ƙuri'a sun yi sammako zuwa tashoshin zabe ga alama dai sauyin da hukumar zaben Najeriya ta kawo game da yanayin jefa ƙuri'a na bada sakamako mai alfanu la'akari da cewa tunda sanyin safiya ne wasu jama'a suka sami sukunin kada ƙuri'un su
sunana Alhaji Ma'aruf
karfe nawa ka zo nan
karfe 6 da rabi ai ba abu minti biyu ba aka gama komai
karfe nawa malaman zabe suka zo nan?
Karfe 6.
Yanzu ya kake ji gashi ka gama zabe?
Alhamdulillah, sai fatan Allah ya ba mu nasara.
Hafsat Nura,
da kika ji da kika dangwala ƙuri'a?
Alhamdulillah, hankalina ya kwanta.
Dawisu Muhammad, aka tantance mu sai da abin da muka zaba Ubangiji Allah ya sa mun zaba alheri. So kuma da muka zabe su Allah ya sa su yi mana alheri. In ko ba su yi alherin ba, Allah ya yi mana magani.
Wasu masu zaɓe kenan a yankunan ƙananan hukumomin Madobi da Kiru da kuma Tudun Wada. To amma an samu jinkirin isar kayayyakin zaɓe a ƙananan hukumomin cikin birnin Kano kamar Nasarawa da Gwale, ko da yake akwai irin wannan yanayi a wasu sassan ƙaramar hukumar Tudun Wada da Kiru. Alal misali, har ƙarfe 11 na safe babu kayayyakin zaɓe a babbar tashar zaɓe ta garin Kafin Mai Yaƙi dake ƙaramar hukumar Kiru. Honorable Gambo Sallau, tsohon shugaban Majalisar Dokoki ta Jihar Kano, na kada ƙuri'a ne a wannan mazaɓa.
Ba za mu iya yin bayani cikakke akan dalilin da yasa aka samu jinkiri ba. Mutane sun ba da haɗin kai, sun fito kamar yadda kuke gani, mata da maza, dattawa da matasa. Kuma alhamdulillah, kamar yadda kuka gani, ba za ka iya gane cewa akwai ra'ayi na wata siyasa ba saboda fahimtar mutane.
A yankin mazaɓar Yaryasa ta ƙaramar hukumar Tudun Wada kuwa, matasa ne suka kaure da hayaniya lokacin da ake kokarin rarraba kayayyakin aiki, da misalin ƙarfe 11:30 na rana. A jihar Jigawa kuwa, rahotanni sun nuna zaben na gudana cikin lumana bayan da kayayyaki da malaman zaɓe suka isa galibin tashoshin zaɓe a kan kari.
Za mu ce alhamdulillah akan maganar kawo kayan zaɓe cikin lokaci, kuma har yanzu dai babu wani challenge da maganar security. Amma dai akwai wasu mazaɓu waɗanda maimakon tsari da hukumar zaɓe ta yi na wanda za a ajiye inda za ka yi dangwala cikin sirri saboda a yi maganin sayan ƙuri'a. Akwai mazaɓu da muka sami labarin cewar an fito da tsari irin wanda ake yi a baya, a ajiye inda wani zai tsaya da kuɗi a gefe ka nuna masa abin da ka zaɓa ya biya ka. Amma dai yanzu maganar da muke na sa a buga wa jami'an tsaro da hukumar zaɓe ta ƙaramar hukumar Babura a sanar da su ga halin da ake ciki.
Honorable Nasiru Garba Ɗantiya kenan da ke takarar majalisar tarayya daga mazaɓar Garki da Babura a jihar Jigawa. Sai dai kakakin hukumar zaɓe ta INEC a jihar Jigawa, Mr. John, na cewa
ba mu samu wannan rahoto tukuna ba, kuma duk wanda ya haka to ya keta doka, domin kowane ƙuri'an dan Najeriya ya kamata ya cikin sirri tsakanin shi da Allahnsa kawai. Ba a so abin da mutum ce secrecy of the ballot. Idan a kona ba haka, bari mu kira situation room domin su mazaɓe a gyaran wannan abu.
Yanzu a lokacin haɗa wannan rahoto dai, rahotanni sun inganta zaben na gudana cikin lumana a galibin sassan jihohin Kano da Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ni na so in ji yadda Muhammad yake cewa Nigeria
shine a taya wani ta
rada mata suna. To madam, kin san wato mutane wa ana magana yi, amma ake zaben nan mai jefa ƙuri'a, in ya ji ya zai jefa ƙuri'a, yaushe za a bada sakamako, ya ake tattara ƙuri'un nan, sannan ya sauran abubuwa ma suke aiki? Wannan na daga cikin tambayoyin da shi Nasiru Almulka ya je tambayi hukumar zabe.
Sannan ya kuma ake ma kada ƙuri'a nan ne?
Kada ƙuri'a ba a son mai ci ƙuri'a ya ci ya dangwala akan jam'iyyu biyu, ba a son ya dangwala a tsakan kani ya ranga-ranga yadda baka gane ina ya jefa ba. Kowane mai ƙuri'a ana son ya zaɓi jam'iyyar da yake so ne, kuma abin da ya dangwala ya zama bayyanannen zaɓi da ba wani haufi, ba jayayya kowa aka nuna wa zai ce eh ga gunda wannan ya zaɓa, domin ai su malaman da suke rumfa su suke buɗe akwatin nan suke kidayawa akan idan jami'an wato su jam'iyyu ta yadda ake tantance kowace ƙuri'a a gane ina aka jefa. Saboda haka ba a son mai jefa ƙuri'a ya jefa a gurbi biyu, ba a son kuma ya jefa a tsakankani, ba a son kuma ya ke jefa a kowace. In mutum yana son ƙuri'a sai ta tasiri, to tabbas ya dangwala ma jam'iyyar da ransa yake so, kuma a bayyane yadda dangwalawa za ta yi ma'ana ba tare da ta bar wani wata tazara ta ja in ja ba.
Yawa, to Haji Aliyu, yi mana bayani mana ya ƙuri'un nan mutane, mutum wanda zai lashe zaben nan ƙuri'u nawa yake bukata, kuma sannan yaya za a gabatar da sakamakon zaben?
A matakin shugaban kasa wajibi ne duk wanda yake wadda Allah zai ba nasara ya zama ya samu firin jihar ƙuri'u, sannan ya cika ka'ida ta biyu, ya samu 1/4 ƙuri'un da aka kada a rumfuna a mazaɓin shi. Ma'ana idan kana kaddara jihar tarayya tana wato Najeriya tana da jihohi 36 ne, wajibi ne wanda zai lashe matakin shugaban kasa bayan ya samu rinjayen ƙuri'un ya zama ya samu 1/4 ƙuri'un da aka kada a kalla a jihohi 24.
ya ake waye ne yake da haƙi na ƙarshe na gabatar da wannan sakamako kuma ya ake
a matakin tarayya matakin kololuwa shugaban kuma zabe na ƙasa shi kadai ke da ikon fayyace wa Allah ya ba nasara a wannan zabe na shugaban ƙasa
to bari mu kuma baya kadai idan mutum ya dauki register sa zabe ya tafi rumfarsa ta kada ƙuri'a ya zai ne
zai hadu da ma'aikacin mu na farko da zai tabbatar masa cewa yana rumfar da ya kamata ya jefa na biyu kuma zai gabatar da wannan katin sa a mai dubawa da na'urar card reader domin card reader ita ake amfani da ita a tantance shin katin kan nan naka ne sannan kuma kai ne kake dauke da shi sai kuma ya matsa wurin ma'aikacin mu na uku wanda zai duba